Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan la'asariyar Litinin 15 ga watan Afrilun shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 16:25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger ko ana iya jimu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. A birnin kuma su kuma za a jimu ne ta Alfar Radio. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da warhaka. Baba Yakuma Kiri ne tare da Sarfil Hashim Gumal zamu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanan labarai.
To hukumomin kasar kamar sun tsare waɗansu 'yan Najeriya guda 30 da suka ketara kan iyakar ranar Asabar bisa tunanin suna da alaka da kungiyar Boko Haram. Fadar White House ta maimaita abin da shugaban kasa Donald Trump ya faɗa cewa aika bakin hauren da suka shiga Amurka ba da rada izini ba zuwa wasu jahohi da ke ba su kariya ba karamin nakasa ke kawowa ba. Haka kuma yar majalisar wakilan Amurka Ilhan Umar ta ce tana ci gaba da fuskantar barazana ga rayuwarta 'yan kwanakin nan bayan da shugaban Amurka Trump ya kafe wani hoton bidiyo.
To kanan labarin kenan. Bayan ko ku gama jin labarai za ku ji cewa shugaban jamhuriyar Niger Muhammadu Yusufu ya jagoranci bikin dasa bututun mai daga Zandar zuwa Toroɗi.
Makwabtanmu na Mali da na Burkina din sun ga zo daukan mai dole sai sun kai Hassandar yanzu ɗan kai wannan aikin daga bakin Torodi sai a tsaida su ai musu lodi su koma mu hanyoyin sun huta da yawan motoci kuma su go sun huta da zuwa Hassandar ga hatsari da ake yi kusa.
Hayya jamhuriyar Niger din an shiga wani takun tsakani tsakanin mutane da kuma gwamnatin jihar Gifa akan dokar hana fitan dare da hukumar yankin ta kafa domin dakile hare-haren Boko Haram, lamarin da ya sa mutanen yankin suka ki fita aiki a yau. Yusuf Ali Waharanje kuma na tafi da shirin sa na ilimi, to amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashim Gumal. Hukumomin kasar Kamaru sun tsare waɗansu 'yan Najeriya guda 30 da suka ketara kan iyakar ranar Asabar bisa tunanin suna da alaka da kungiyar Boko Haram. 'Yan sanda sun ce gungun mutanen waɗanda galibi mata ne da ƙananan yara ba su nemi izinin ƙetare kan iyaka ba, ba su kuma da katunan shaida na tantancewa yayin da suka kasa amsa tambayoyin da aka yi musu. Jami'an tsaron ƙasar Kamaru sun ce sun hango motar safa da ke ɗauke da mutanen da aka tsare ne yayin da suke ƙetare kan iyakar da gamborin Gala inda ƙungiyar Boko Haram take da ƙarfi a lokutan baya. 'Yan sanda a Maru sun ce suna gudanar da bincike domin tantance mutanen da kuma sanin dalilinsu na shiga ƙasar Kamaru. Kawo yanzu hukumomin Najeriya ba su mai da martani dangane da tsare mutanen ba. A jiya Lahadi, Fadar White House ta maimaita abin da shugaban ƙasa Donald Trump ya faɗa cewa aika bakin haure da suka shiga Amurka wato zuwa wasu jihohin da ke ba su kariya daga mayar da su ƙasashensu na asali ya zamto ƙalubale ga ma'aikatan gwamnatin tarayya waɗanda ke cewa ba abu bane mai yiwuwa kasancewar babu wasu kuɗaɗe da aka ware domin wannan aiki. Da take magana da gidan talabijin na Fox News, sakatariyar harkokin labaran White House Sarah Sanders ta ce suna duba dukkanin zaɓin da suke da su idan har jam'iyyar wato idan har 'yan jam'iyyar Democrat suka ci gaba da watsi da matsalar da ake da ita a bakin iyaka. Trump ya faɗi ta shafin Twitter da yammacin ranar Asabar cewa dole ne 'yan Democrat sun ji dokar shiga da fice cikin gaggawa. Idan ba haka ba, dole ne jihohin da ke baiwa bakin haure kariya su ɗauki matakin gaggawa kan bakin hauren da suke wato wadda suka shigo Amurka ta ɓarauniyar hanya, ciki har da 'yan daba da masu sayar da ƙwayoyi da safarar mutane da kuma dukkanin masu aikata wasu laifuka. Ɗaruruwan biranen Amurka ciki har da California sun ayyana kansu a matsayin masu baiwa bakin hauren da suka shigo ta ɓarauniyar hanya kariya, suna mai sa hana jami'an shige da fice damar kama wato bakin domin mayar da su ƙasashensu na ainihi. Dogarawan bakin iyaka sun kama bakin haure sama da 100,000 a watan Maris kawai, waɗanda yawancinsu sun fito ne da ƙasashe irin su Guatemala da Honduras da El Salvador, yawan da ya ninka na shekarar da ta gabata. Yar majalisar wakilan Amurka Ilhan Umar ta ce tana ci gaba da fuskantar barazana ga rayuwarta ‘yan kwanakin nan tun da shugaban Amurka Donald Trump ya kafe wani hoton bidiyonta tana wasu kalamai kan harin ta'addancin da aka yi Amurka ranar 11 ga watan Satumba shekara ta 2001. A wata sanarwa da aka fitar da yammacin jiya Lahadi, Umar ta ce yawancin barazanar take fuskanta ana alakanta ta da bidiyon da Trump ya kafe. Haka kuma ta bayyana cewa yawan tashin hankalin da ake samu da kuma kyama daga masu ra'ayin mazan jiya Amurka da sauran duniya. Tana cewa ba za mu ci gaba da watsi da cewa Trump ne ke ingiza su ba. Da safiyar jiya Lahadi, White House ta musanta cewa Trump ne ke ingiza tashin hankali da kuma kin jinin musulmai. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Lahadi, Ivanka Trump ta sauka a birnin Habasha Addis Ababa domin taron kolin shigar da mata cikin harkokin tattalin arziki da kuma samar musu ayyukan yi. Diye shugaba Donald Trump kuma babbar mai baya shawara ta kai ziyara shagon gahawa da kuma masakar atamfa a Addis Ababa. Ta kai wannan ziyara ne domin ta karfafa shirin da zai lashe dala miliyan 50 da mahaifinta ya kafa a watan Fabrairu, wanda ake nufin karfafa aiki ga mata a kasashe masu tasowa.
We believe that investing in women is smart development policy and it's smart business. It's also in our security interest because women.
Tace mun yi imanin karfafawa mata abu ne mai kyau ga ci gaba kuma yana da kyau ga kasuwanci, haka kuma yana daga cikin tsarin tsaronmu, saboda idan aka karfafawa mata hakan kan taimaka wajen samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali, kuma mun ga hakan yana faruwa ba sau ɗaya ba sau biyu ba. Ivanka Trump dai za ta gana da shugaban kasar Habasha Sahle Work Zewde da Prime Minister Abiy Ahmed kafin ta nufa kasar Ivory Coast, inda za ta halarci wani taro kan damar tattalin arzikin matan Afirka ta Yamma. Haka kuma an shirya cewa Ivanka za ta halarci taron kolin babban bankin duniya. Waɗanda suka hada zanga-zanga a Sudan sun nemi magoya bayansu da su hallara a hedikwatar sojoji a Khartoum yau Litinin, saboda abin da suka ce ana kokarin dakatar da su daga zaman dirshin din da suka kwashe kwanaki suna yi a wajen. Haka kuma masu hada zanga-zanga sun kira ga sojoji su miƙa mulki ga farar hula cikin gaggawa bayan da suka yi juyin mulkin da ya hamɓarar da shugaba Omar al-Bashir a makon da ya gabata. Jiya Lahadi, majalisar mulkin soja din ta ce za ta bayyana Prime Minister farar hula da kuma majalisar ministoci da za su taimaka wajen shugabancin kasar, amma ba za su nada farar hula a matsayin shugaban kasa ba. Mai magana da yawun sojojin ya kuma ce majalisar ba za ta hana yin zanga-zangar da ake ci gaba da yi ba. Za a ci gaba da gani ko sanarwar za ta gamsar da masu zanga-zangar, waɗanda suka buƙaci majalisar ba tare da ɓata lokaci ba kuma ba tare da wani sharadi ba ta miƙa mulki ga farar hula. Ƙungiyar ƙwararru a fannoni daban-daban ta mutanen Sudan, wacce ta jagoranci zanga-zangar, ta yi kiran da a kafa gwamnatin farar hula tare da kiran a ci gaba da gudanar da zanga-zanga har sai an biya musu bukatunsu. Daga ƙarshe, jami'ai a gabashin Afghanistan sun ce wani ɗan bindiga ya buɗe wuta a wani bikin ɗaurin aure ya kashe mutane 5 da raunata wasu 15 kafin ya gudu daga wajen. Hukumomi sun ce har ya zuwa yanzu ba su gano musababbin harin na jiya Lahadi a lardin Khost ba. Akwai mayakan kungiyar Taliban da sauran wasu kungiyoyin 'yan bindiga a yankin da ya yi iyaka da kasar Pakistan, amma irin wannan harin kan ɗaurin aure ba abu ne da aka saba gani ba. Haka kuma a jiya Lahadin akalla ƙananan yara 7 ne aka kashe, a wasu 10 kuma suka raunata lokacin da wani bam ya fashe a gabashin lardin Lakman. Jami'ai sun ce waɗanda abin ya shafa suna wasa ne da abin fashewar a kusa da babban birnin Metairie.
Sarfi Hashim Gumal ke karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, a yau ne shugaban jamhuriyar Nijar Muhammadu Isufu ya jagoranci bukin dasa tubali na farko na suma aikin shimfiɗa bututun mai daga matatan Zindar zuwa garin Toroɗi da ke yankin Tilbiri, a wani yunkuri na fitar da man ƙasar zuwa ƙasashe ko kuma kasuwannin yammacin Afirka.
lamarin da zai bada damar samar da aikin yi ga dubban matasa. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamai, Solomon Munyabarma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Bututun wanda za a shimfiɗa a tsawon kilomita 70,000 wata hanya ce ta fitar da man da jamhuriyar Nijar ke tacewa a Zandar don isar da shi kasuwannin kasashen Mali da Burkina Faso, lamarin da zai ba da damar rage cinkoson ababen hawa da ma taƙaita hatsira akan hanyoyin zirga-zirga, abinda ta wani bangare ke zama matakin kare muhalli ba idan wasu muhimman abubuwan da al'ummar Nijar za ta mora, in ji ministan Monfetur Fumakwai Gado.
Kusan makwabtanmu na Mali da na Burkina in sun ga zo ɗaukan mai, dole sai sun kai har Zandar. Kaga yanzu ƴan ƙare wannan aikin daga bakin Torodi sai a tsaye da su, ai musu lodi su koma. Mu hanyoyin sun huta da yawan motoci, kuma su ko sun huta da zuwa har Zandar, ga hatsari da ake fuskanta. Bayan wannan wannan kamfanin za ta gina muna minister na petrol, Turkin petrol, inda ma'aikatan gidan mai za su aiki. Wannan babban gida ne da za a yi ya kumshi etage har 21 babu. Bayan wannan kuma a cikin wannan projectin za su gina muna babban likita irin nan Yamai da hospital de reference na Sankt-Sandi, haka ne za a yi atawa.
Biliyan ɗaya na dalar Amurka ne kasar China za ta kashe domin wannan aiki da ake sa ran kammalawa a tsawon shekaru biyu. Shugaban kamfanin CN Pipeline Company na cewa aikin shimfiɗa bututun zai kunshi wasu cibiyoyin kan hanya akalla 10, yayin da za a yi joni domin isar da tataccen man zuwa Tawa, lamarin da zai samar da aikin yi ga al'ummomin jihohin Zandar, Maradi, Tawa, Doso, Yamai da Tilaberi domin daƙile dukkan wani yunkurin masu satar mai. Bangarorin da ke da hannu a wannan aiki sun ɗauki matakan tsaro irin na zamani, kamar yadda shugaban kamfanin Sonidef mai dillancin man fetur a Nijar, Ibrahim Nomau, ya bayyana.
Shi wannan bututu a cikin ƙasa ne za a sa shi. Bayan wannan kuma ƙasa akwai yanayi na ƙaƙa, za a dubi hanyar shi. Ana iya saka kamera wanda za ta dubi menene a matsala. In matsala ta faru ina ne ya kamata a tafi za a yi maganin wannan matsala. Nijar da ya zama to ƙasa ce wadda aka kwanciyar hankali a yau, kenan ba mu shakku wani abu a wajen wannan aiki. To da haka ne muke fata wannan aiki Allah ya sa a ƙara shi lafiya don saboda ƙasar mu ta yi amfani da shi.
A shekarar 2011 ne matatar Sorans da ke Zandar ta fara tace man da jamhuriyar Nijar ke tonowa daga rijiyoyin Agadem na yankin Difa domin buƙatun cikin gida. To amma lura da wadatar ɗanyen man a ƙarƙashin ƙasarta ya sa gwamnatin ta ƙudiri aniyar shimfiɗa bututu daga Agadem zuwa ƙasar Kamaru, ba idan wani shirin da ke hangen kai ɗanyen man zuwa arewacin Najeriya, kamar yadda jamhuriyar Benin ma ta bai wa Nijar damar shimfiɗa bututun da zai bi ta Kotonu a kan hanyarsa ta isa bakin teku. Sule Umuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Madalla a gaida Sulaiman Muni Barma. To har yau dai muna a jamhuriyar Nijar, inda aka shiga wani takun tsaka tsakanin mutane da gwamnatin jihar Difa akan dokar hana fitan dare wadda hukumar yankin ta kafa domin daƙile hare-haren kungiyar Boko Haram, lamarin da ya sa mutane suka ki fita domin su gudanar da ayyukansu na yau da kullum domin su nuna rashin jin daɗin su ga waɗannan matakan da hukumomi ke ɗauka a yankin. Ga dai tamar abari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
A safiyar yau ne al'ummar jihar Difa suka tsunduma cikin wani yajin aiki na kowa ya zauna a gida, wato Bilmort, don nuna ƙin amincewarsu ga dokar ta ɓaci da hukumomin na jihar Difa suka ƙara ma ƙarfi, wanda suka ce yin hakan wani takurawa ne ga rayuwarsu. Mara Mamadu, ɗaya daga cikin jagororin ƙungiyoyin hararen hula na jihar Difa, wanda kuma ya halarci babbar haɗuwar da gwamnan jihar Difa ya yi kira, ya yi min ƙarin haske kan matsalar yayin da na tuntuɓe shi ta waya.
Bilmort, alhamdulillah, mutane sun zamna a gida sun kashe kasuwanninsu da tafiya da dawowa. Yau a garin Difa ko mai kosai ko mai kokko ba ta fito ba, balle ma mai wani mota ko wai mutane ma mai bukata ma a kafa yake yawo yau don ya nuna bakin cikin shi ga wannan takarda da gwamnan jiha ya fito ta kara kunta tama mutane su zamna a cikin gida.
Babu wanda ya fito.
Babu wanda ya fito, mutum ka ganshi ya fito ma dai ba a rasawa wani laruri irin na zuwa likita da sauransu, amma ta bukata irin ta yau da gobe zuwa aiki. Ayyuka ma babu, ko obanje da proje ma ku su fito ba yau balle ma wani aiki daban.
Wannan ita ce hanya da kuke ganin mafita wadda za ta kai ga a samu maslaha game da wannan matsala?
Mun yi ta rubuce-rubucen takardu, mun ce a daddaga abubuwa ba su daga ba. Yau fushinmu ne muka nuna, muka ce to in yi fushi mun zamna a gidajenmu dole ya saurare mu, ya daga wannan dokar.
An ce akwai zama da aka yi da shi gwamna da sauran al'umma na gari da sauran jama'a, kamar yaya zaman ya kasance? Ka kasance cikin wanda suka yi wannan zama?
Yanzu minti biyar bai yi ba na fito daga cikin zama, muka kare zamar. Alhamdulillahi mun yi zama tare da shi gwamna da prefe-prefe da sarkin gari kuma da shugabannin ƙungiyoyin fararen fula da suka ɗauki wannan nauyin wannan gulmar din na yau, kuma har da manya-manyan soja da masu gari da magajin gari duka sun hallara. An yi canza miyau, an yi maganganu da yawa, amma ina mai tabbatar ki cewa ba ɗauki ƙuduri tsayayye a wurin ba. An ce to za a yi nazari a gani abin da zai fito.
Yanzu kamar mine ne kuke so to?
Ya dauke dokar tashi da ya saka a maida mana na da ko ba dauke shi gaba ɗaya ma ban maso. Tunda an ka dauki yau a Maiduguri ma ana yawo yanda aka ga dama, inda abin ya fito balle a nan jihar Difa. Kuma mun ka ce wannan dokan da aka dauka baya hana wani hari na Boko Haram, kenan dan me za a saka in ba so ake ba gudu da matalaka ba.
To ba ku ganin kamar hukumomin su suna yin haka ne saboda ƙara kare lahiyar talaka da kuma kamar tabbatar da tsaro ga al'umma.
To Hajiya, Boko Haram yayi a wannan watan watan daya da biyu ko ya wuce wannan, yayi atak a ƙarfe biyar, yayi atak a ƙarfe shida, yayi atak a ƙarfe daya, a ƙarfe biyu. Kenan shi ba ruwan shi da wani dokan tafa, indai dan tsaro ake sakawa baya hanawa da hari. Kenan a hudda ta in kuma dan talaka ake saka talaka ta ya ce bayya su.
Yanzu kuma menene to abin yi bayan wannan taro haduwa, za ku saki wata haduwa?
Wannan da yana gare shi, tunda mu yau mun yi bilmar kuma gobe ma akwai bilmar. Taron da muka yi mun nuna mushi dalilan da ya saka muka yi bilmar kuma gashi abubuwan da muke so. Kenan shi yanzu zai je nazari da waɗanda suka sa shi ya dauki dokan da shi da kanshi za su kuma nazari su gani.
Sai dai kuma yayin da a ɗaya waje na nemi jin ta bakin hukumomin na jihar Difa, hakan ba ta samu ba. Dukkan wayoyin da na buga ba su samu amsa ba. Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar.
Talaka a zan muku gargaɗi, gwamnatin wani in ba na ku ba ai yana da wuya ta kula da ku. Talakawa shi in kun tuna, gwamnati na mana kokari in dare yayi dai in kun tuna, muna bacci a cikin gida ana mana gadi dogari.
To madalla a gaida Tamar Abari. Sai dai kada a shafa waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 11 ne da minti 18 na safe a nan Washington, ga kuma shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan adam
can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammacin Litinin, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. A cikin shirin namu na wannan lokacin, za mu ɗaura daga inda muka dakata a makon da ya gabata, cikin tattaunawa da muke yi da Alhaji Ja'faru Suleiman Sani, kwamishinan ilimi da kimiyya na jihar Kaduna, wanda a yau za mu ɗaura daga tambayar da na yi mishi.
Baya ga wannan batu, sai mu tsinduma mu duba kuma batu wanda ya shafi ainihin tallafa ma 'yan jaha yara waɗanda suke karatun kammala sakandare, wanda suke shirye-shiryen tafiya makarantun gaba da sakandare. Akwai matsaloli da dama waɗanda suka yi katutu a cikin wannan tsari na ita wannan jarabawa ta kammala makaranta wanda ake kira WAEC da NECO. Hasali ma akan samu ɗalibai da dama da ba sa da kuɗaɗe, ko iyayensu da ba su da kuɗaɗe da za su biya musu kuɗin waɗannan jarabawowin. Wane yunƙuri yi gwamnatin jiha take yi dan ganin ta tallafa ma yara wajen biya musu kudaden yin wa'innan jarabawar?
To alhamdulillahi akwai dabaru da aka fito da su kala-kala. Na farko shine idan aka yi jarabawa na aji biyu, wato SS2 kenan, wanda yake shine za a shiga wannan ajin da zai bada dama a zauna ko waye din ko ne ko, wato SS3. To duk wani yaro da ya sami cin jarabawa a fannoni guda biyar, wanda ya hada da turanci da lissafi da kuma duk wani subject guda uku, da zai zama cewa da ya samu biyar masu kyau, da English din da lissafi, to gwamnati tana dauke mishi nauyin biyan kudin makaranta. Tunda aka zo wurin shekaru 13 da suka wuce wannan jihar Kaduna, wannan an dauki dabarun da ake amfani da shi, kuma daga cikin 2015 da wannan gwamnati ta zo ta kara budada shi, ya hada har da na kalaman secondary school ma, wato GSE, ana yin wannan kuma yana taimakawa. Dacen mun lura idan ana dan tattaunawa da especially ma mata dalibai, menene yasa kwatsam kawai sai muka ga kin bar karatu kin koma aure, sai ka ji sun ce ai tunda aka zo ma wurin biyan kudin jarabawa ne, sai ya Allah ko mahaifin yarinya ko kuma mai riko da yarinya sai ce shi ba zai iya bada wannan kudin. To ta haka gashi mutum ya dauko tren ya kawo wurin, kuma da zai sami zaman jarabawa ya samu certificate, sai kaga an ce a'a ai saboda waɗansu ƴan kuɗi kanana ba zai tafi ba. To ta nan sai aka yi tarasa yara masu kwazo waɗanda za su taimaka ma gwamnati da jama'a a kai ci gaban da aka kamata a kai, ko bara mun biya wurin miliyan 135 wurin biya ma waɗannan yara duka da suke makarantunmu, kuma bala da bala wacan kaga, saboda waɗannan hobasa da gwamnati take yi har ya zamana jihar Kaduna yanzu ta fito zakara a arewa. 2017 din nan mu ne muka yi na daya a cin wannan jarabawa na wayar da Neko a arewa gaba daya, sannan muka yi na 12 fadin kasa, da aka kara fitar da alƙaluma bala 2018 jihar Kaduna ta kara zama akan wannan mataki na daya a arewa, na 12 a kasa. To amma mun zauna da mai girma gwamna da sauran masu ruwa da tsaki a wannan fanni, sai muka ga cewa to ai mu ba wai fatan mu kawai mu zama mu ne zakaru a arewa ba kawai, muna son mu zama zakaru ne a Najeriya, ya zama cewa a cikin jihohi guda biyar waɗanda za su yi fice, wannan jihar ta Kaduna tana cikinsu, kuma an fito da matakai daki-daki da ganin cewa haka insha Allah daga nan zuwa ɗan lokaci ƙanƙani za mu samu wannan kaiwa matakin da muke so mu kai.
Ban tari numfashinka ba, Commissioner, akwai yara da dama da suka yi ta ƙorafe-ƙorafe ƴan kwanakin baya, wanda akwai rahoto da muka yi na musamman wanda ya shafi wannan matsala. Yara da dama sun kawo kokensu cewar iyayensu ba su da zarafi, sannan kuma gwamnatin jiha ba ta yi wani hoɓɓasa wajen biya musu wannan kuɗi ba. Ana iya cewa kenan wannan akwai wani tsari ba na gama gari ba kenan da kuke da shi, wanda kila wasu makarantu aka zaba kadai waɗanda suke da wannan mataki da za su biya ma yara, wasu makarantu kuma ba su da shi, koko wannan mataki ne na gaba ɗaya jiha?
Mataki ne na gaba ɗaya a jiha. Amma in ka tuna lokacin da muke bayani da kai, ya ce maka wannan tallafi sai mutum ya sami cin kaddu guda biyar, a cikinsu da turanci da lissafi. To watakila waɗannan yaran da suke koke-koke suke korafi ba su samu daman samun nan cin jarabawa a matakin da muke so mu gani ba ne, a na lissafi da na turanci. Idan ba samu wannan ba, gwamnati ba ta tallafa ma irin waɗannan abin nan. Kuma dalili shi ne saboda kuɗin da ya zamana ake kashewa a ciki, kuma cewa idan ana neman a kawo mutane su yi ƙwazo, dole ne sai ka ɗan samu wani tsari da za a shiga da shi, don ku a ce an yi abin na inar
da. Masu sauraro, baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za mu ɗaura daga inda muka dakata. Yanzu a madadin baƙon namu Alhaji Jafaru Suleiman Sani, kwamishinan ilimi da kimiyya na jihar Kaduna, sai sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, da wadda ta ba da umarni Julie Lazarus Gresham, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. Ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bis salam.
A maza da mata don mu zan miƙewa
kai kokarin neman sani.
To madalla a gaishe ka Yusuf Aliyu Harande. Yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonni da ka aika mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Aisha matar Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe, inda ta ce salam VOA Hausa, dan Allah ku bani dama, ni ma na nuna damuwata akan yau ne din makarantar garin Chibok dake jihar Borno suka cika shekara 5 a hannun ƴan Boko Haram, kuma har yanzu gwamnatin tarayyar Najeriya da jami'an tsaro ba su dauki wani matakin kwato su ba. Dan haka ne nake kira da gwamnatin Najeriya da ta jihar Borno da su ƙara ƙarfi wajen kwato sauran wayannan dalibai na Chibok dake hannun ƴan Boko Haram. Ka kuma sakonmu na gaba daga Usaini Umar Fareba Gashuwa, ita kuma ta ce salam VOA Hausa, binciken da hukumar lafiya ta yi wanda ya nuna kan cutar hanta ta fi saurin kisa fiye da cutar malaria a shekara, akwai kanshin gaskiya a ciki. Muna addu'ar Allah ka yi mana katangan ƙarfe da kowace irin cuta a duniya baki daya. Ga kuma sako daga Isa Lawan a jihar Yobe, shi kuma ya ce salam VOA Hausa, kalaman da ministan tsaron Najeriya Mansur Dan Ali yayi cewa sarakunan jihar Zamfara na da hannu a kashe-kashe da satan jama'a domin neman kuɗin fansa san bai dace ba, domin bai kamata yayi kuɗin goro ba kan sarakunan jihar Zamfara. Sako mu na ƙarshe kuma a yau ya fito ne daga Dauda Garba unguwar Jaji Patiskum da Abdullahi Musa Gambo Audu unguwar Jaji Patiskum, su kuma suka ce masu iya magana daina cewa idan kaga kurma yana gudu yana waiwaye, tufa ka dafa hularka ka bishi. A gaskiya ni fa lamarin tsaro a Najeriya ba karaman bani mamaki yake ba, ganin shugaban Najeriya dan arewa ne, haka kuma babban hafsan sojan Najeriya dan arewa ne, ga kuma ministan tsaron shi ma dan arewa ne, amma har yanzu an kasa magance mana matsalar tsaro a kasar mu Najeriya, sai ka rasa me yake hana talakawa zuwa haji ne. To Allah ya sauke kuma ya maganin wannan al'amari.
Kowa da la'a gaida Hadiza Kyari da wannan sakonni da ta aika mana. To yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku labarai amma wannan karo a takaice.
To a takaice, hukumomin kasar kamar sun tsare waɗansu 'yan Najeriya guda 30 da suka ketara kan iyakar na Asabar bisa tunanin suna da alaka da kungiyar Boko Haram. Yan sanda sun ce gungun mutanen waɗanda galibi mata ne da ƙananan yara ba su nemi izinin ƙetare kan iyaka ba, ba su kuma da katunan shaidar tantancewa yayin da suka kasa amsa tambayoyin da aka yi musu. Jami'an tsaron ƙasar Kamaru sun ce sun hango motar safa da ke ɗauke da mutanen da aka tsare yayin da suke ƙetare kan iyakar daga Gamborin Gala, inda kungiyar Boko Haram take da ƙarfi a lokutan baya. A jiya Lahadi, fadar White House ta maimaita abin da shugaban ƙasa Donald Trump ya faɗa cewa aika bakin haure da suka shiga Amurka ba wato zuwa wasu jihohi da ke ba su kariya da mayar da su ƙasashensu na asali ya zanto ƙalubale ga ma'aikatan gwamnatin tarayya, waɗanda ke cewa abu ne mai yiwuwa kasancewar babu wasu kuɗaɗe da aka ware domin wannan aiki. Da take magana da gidan talabijin na Fox News, sakatariyar harkokin wajen labaran White House Sarah Sanders ta ce suna duba dukkanin zaɓin da suke da su idan har jam'iyyar Democrat suka ci gaba da watsi da matsalar da ake da ita a bakin iyaka. 'Yar majalisar wakilan Amurka Ilhan Omar ta ce tana ci gaba da fuskantar barazana ga rayuwarta 'yan kwanakin nan tunda shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya kafe wani hoton bidiyonta tana wasu kalamai kan harin ta'addancin da aka yi Amurka ranar 11 ga watan Satumbar shekara ta 2001.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai can da dare za a ji mu dauke da wasu sabbin rahotanni, labarai da sauran shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman Sarfila Hashim Gumal da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri, da wacce ta shirya kuma ta bada umarni Julie Gresham da injiniyar na wannan la'asariya Mr. Santos. Baba ya koma kirri ne daga nan Washington DC, nake sallama da ku. Sai an jima a dakacin shirin yau da kuke.